masu sauraro assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA African mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana za iya kama mu ta Alpha Radio. Za ku wato za kuma ku iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masu gabatarwa
Sarfil Hashin Gumel
tare da ni Madina Dahiru Mai Shanu. Ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. A yau za mu duba batun mayar da matasa ƴan banga a shafukan sada zumunta da ake zargin wasu ƴan siyasa da yi.
Sai zamanto ka tara matashi sama da 100 kawai ka tusa musu wata manufa da kake so su aika ba tare da sun ka ba su damar su tunani da tunanin su ba.
Sauraro sai a kasance da mu domin jin duk wannan a cikin shirye-shiryen mu.
To da farko za mu fara ne da zauren da wakilin mu Hassan Maina kai ne yayi da wasu wato masana a harkokin wato sada zumunta
ko kuma mu ce shugabannin matasa ba domin sanin wannan matsala ta bangar siyasa a yanar gizo ke tafiya. To kusa ai sarau lafiya.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa cikin wani shirin na yau da gobe wanda a yau zamu tattauna yadda ake amfani da waɗannan kafin yaɗa wato sada zumunta na yanar gizo irin su Facebook, Twitter, LinkedIn da dai sauraron su, yanda musamman ƴan siyasa ke amfani da matasa wurin cimma wani muradin wanda zai kawo na kaso ko kuma ci baya ga al'umma a siyasance a turba irin na shugabanci. Malam Aminu Dahiru shine bakona na farko wanda dan jarida ne a nan babban birnin tarayya Abuja, sannan sai Alamin Chiroma wanda shi ma dan jarida ne kuma wato mai gudanar da shafin Bure Zuciya wanda ya yi suna kware a duniyar Hausawa. Malam Aminu Dahiru, in zan fara daga gare ka, ya kake ganin yadda shugabanni musamman ƴan siyasa ke amfani da matasa ko kuma sanya matasan suke amfani da irin waɗannan kafafe na social media wurin cimma wasu bukatun da ba daidai ba?
To Hassan, zan yi cewa abubuwan da suka canza kaɗan ko kuma in ce ma kuskure ma aka yi wa tsarin bangar siyasa sai a koma ya koma na zamani ko kuma ilimin ce ta wani bangare wanda yake kuma ilimin ba kamar irin ilimin da ya kamata a ce an yi amfani da shi ba. A tsarin siyasar Najeriya dama matasa sun fi gwanin ci ko kuma in ce ƴan siyasa sun fi gwanin ci yin amfani da matasa wajen ƴan bangar siyasa musamman ma duguran suka cewa ba su da ƙarfi, za a je a yi cin mutunci ko kuma su yi amfani da matasan nan don su cimma abin da suke so. Wanda yake wani sau tari masu kan ba su kayayyakin wato shaye-shaye na maye wanda yake sai sun fita hankalinsu na za su je su aikata wasu abubuwan rashin mutuncin a ƙarshe da dai babban burin a cimma abin da ake so. To yanzu sai abin kusan a karkata da ya koma shanin harkar social media wato hanyoyin sadarwa na zamani wanda yake da su dai matasan nan da su ake amfani, amma za mu iya cewa ta wannan bangare kusan matasan da suke da ɗan ilimi waɗanda suka san hanyoyin da za su yi rubutu mai kyau ko kuma ta yadda za su gama hanyoyin sadarwa na zamani hanyoyin intanet suka ɗan wannan abin. Kuma a nadin ba abin da ake yi, kowanne za ga cewa sun kafa wato hanyoyin sadarwa su na zamani, kowanne kuma suna wato goyon bayan waɗanda wanda suke yi ko kuma ci wanda ya ɗauki nauyin su ko kuma wanda suke so.
Alamin Chiroma, in nazo gare ka, kai dai wato kana da shahara da kuma ƙwarewa wannan fagen na al'amuran yanar gizo din nan domin kana gudanar da shafin ka musamman na Burin Zuciya. Idan muka ɗauki matasa a Najeriya yadda suke amfani da irin waɗannan kafafe musamman wurin wato cimma muradan iyayen gidansu a siyasance, kai menene kake ganin wanda ba daidai ba da suke yi wanda ka iya zama wato na ƙasu ga ci gaba da haɗin kai da kuma zaman lafiyar ƙasa?
To Alhaji Maina, abu na farko da za mu fara tunani a kai shi ne dama ita kafar sadarwar zamani wato social media dinnan kafa ce wacce aka saukaka dukkanin abubuwan da suka shafi hulɗayya tsakanin mutane da kuma zauruka da dama wajen ilmantar da juna da kuma kai tsaye wajen mika ko kuma aika sako ga duk inda ake so sakon ya samu isa to a gefe ɗaya kenan a gefe na biyu kuma idan aka duba za a ga cewa a yanzu matasa sun raja'a ko kuma in ce wasu masu madafin iko ko yan siyasa sun yi amfani da wannan dama sun yi kutse sun kwace abun daga inda ya kamata a dora suka kawar da hankulan matasa daga inda ya kamata su yi domin su cusa musu wasu muradu na daban domin a irin wannan abubuwa da suke yi ne suka kawar da matasa daga turbar samun abin da ake kira aqida ta siyasa ko kuma aqida ta zamantakewa sai zamanto ka tara matashi sama da 100 kawai ka cusa musu wata manufa da kake so su aika ba tare da sun ka ba su dama su tunani da tunanin su ba to wannan abin yana bautar da matasa sabanin kuma muradin da za a kalla akai kamar yadda ka fadi misali a shafin mu na majalisar burin zuciya shafi ne da aka dake hulɗa da matasa
zan zo kan shafin ka Aminu Dairo idan muka duba dazu ka fara magana cewa ana amfani da waɗannan kafofi wato shugabanni suna amfani da matasa waɗanda su kuma suke amfani da waɗannan kafofi ta hanyoyin da bai kamata ba dan bani misali mana
to kusan zan yi cewa hakan ne suna amfani da wannan hanyoyi wanda yake kusance suna cin zarafin su kan hanyoyin sadarwa na zamani saboda kusan an wato kirkire su ne domin sauƙaƙa abubuwa yin abubuwa a zamanance kuma a sauƙaƙe to amma kuma maimakon a ce an yi amfani da su da zai amfani al'umma a yi abubuwan cikin sauƙi kuma a yi a zamanance sai aka maida abin kamar tamkar wani dandalin cin zarafin abokan adawa ko kuma cin zarafin wasu da kuma mayar da martani a tazalilin haka ne za a ga wasu matasan ko kuma in ce wasu da suke goyon bayan wani Allah suke su kokari su bata wani abokin adawan su ta wannan sashe wani kuma za a ga cewa ta wannan ne ake daga ya ga an bata nashi zai je mayar da martani maimakon a ce an mayar da wannan hanyoyin sadarwa guri ne wajen bayyana manufofi aqidoji da kuma yin abubuwa na ci gaba da bayyana irin aqidi tsare-tsare da ya kamata a ce an yi wanda zai taimaki al'umma
alamun ciro ma dan imbatu dangane da dandalin ku na burin zuciya sannan kuma na san kai admin ne a Exclusive Foundation waɗannan abubuwa musamman wani ɗan siyasa ne saka ku idan kuma ɗan siyasa ne saka ku me ake so a cimma da su
to Alhaji Hassan idan aka kalli duka irin waɗannan kamar yanda ne shimfiɗa ɗazu wato akan yi amfani da wannan dandalin sadarwar zamani wajen tattaro bayanai ko kuma haɗin kan al'umma a duka waɗannan shafuka musamman majalisar burin zuciya wadda ta faro ne tun daga kan cikin jarida daga jarida ta bunƙasa har ta zama ta samar ma kanta wani shafi ko kuma gurbi a shafukan Facebook to matattara ce ta matasa wacce aka bayyana cewa na ɗaya kowa izo izauna ya kawo abubuwan da ke cikin zuciyarsa waɗanda misali kana da wani abun da baka taɓa gaya wa wani ba to ka fito da shi a tattauna ko kuma kana da wata damuwar da ba za ka iya faɗa kai tsaye ba sai ka faɗa a kaikaici domin a haɗu a tattauna a samar da mafita to haka ɗaya zauren da ka faɗa na Exclusive Foundation shi ma duka irin waɗannan muradin ne a haɗu a taimakekeniya a tallafa wa marasa galihu so idan ka kalli waɗannan abubuwa guda biyu kamar yadda na faɗi a farko za ka ga cewa wato ita wannan kafa ta sadarwar zamani kafa ce da ya kamata a ce su kansu shugabanni su yi amfani da ita wajen tattaro bayanai wajen sanin me ke damun al'umma sabanin abin da suke a siyasance sai su dauka su hada daba a ciki da sauransu kuma ita wannan kafafa kar mu manta a ranar 17 ga watan Disamba shekarar 2010 irin wannan ya faru a wani gari da ake kira Araus a cikin Tunisia inda wani matashi dan shekara 26 mai suna Muhammad Bouazizi ya taka yana tafiya dama abinda yake yana dan abunan iyayensa da yan uwansa da sauransu duk sun dogara a kansa yana tura abinda irin amalanke na sayar da kayan miya irin su karas irin su salad da sauransu akan wannan ake samu abinda ake ci a gidansu kwatsam ya hadu da jami'in tsaro dan sanda ya mushi ya zalunce shi to jin haushin abinda aka yi masa aka kwace masa abinda yake neman abinci da shi aka kuma tauye masa haƙƙinsa ya haɗe zuciya ya zuba makai ya watsa makansa fetur ya kesta ashana to wannan kesta ashanan shi ya kesta juyin halin da sai da aka sauke shugaban kasar Tunisia a shekarar 2010 saboda haka abinda muke magana a nan shi
ya zuwa sauran kasashen arewacin Afrika
so abinda ake faɗa a nan shi ne maimakon su masu kirkiran musamman 'yan siyasa da ke kirkiran shafuka su ce wani zo kai mun banga ta siyasa
za mu zo kan solution nan a minute ɗayan ruwan musamman idan muka duba yanda yanzu duk wani gawurtaccen ɗan siyasa a Najeriya ko shugaba yana da yaransa masu wannan social group din zaka ji an ce wane ne vanguard wane ne media team wane ne support saka da sauransu idan muka dubo dinnan matasa da shugabanni ko kuma yan siyasa ke amfani da su a wurin amfani da kafan sada zumuntan nan karara a cikin kalma ɗaya ko biyu wani irin illa suke jawa zamantakewa irin kyakkyawan zamantakewa da kuma kyakkyawan shugabanci
zan iya cewa ba karamar illa yake haifarwa ba saboda wayannan irin abubuwan da ake a kafafen wada sada zumunta na zamani da wasu 'yan siyasa suke amfani da wayannan ba abin da ake koyarwa illa batanci babu abin da ake illa cin zarafin wasu wanda yake ya kamata a ce an maida hankali ne wajen yin abubuwa masu ma'ana wanda yake nuna manufofi ko kuma irin tsare-tsare da 'yan siyasa suke ko kuma idan misali ma kun bude wannan kafa ne domin tallata irin bayyana manufofi misali da shi wannan dan siyasa yake yi ne to a ce an maida hankali akan irin kyawawan tsare-tsare da kuma irin abubuwa wanda yake wanda ya shafi ayyukansa wanda kuma yake alhakin sa ne kamata a ce ya sauke don ci gaban al'umma sai ga amma an kauce wannan hanyar daga kage sai karerai sai zuba irin abubuwan da yake ba hakan take ba sai kuma cin zarafin wasu to kaga wannan abu ne illa ne wanda yake iya haifar da tashin hankali da kuma rashin jituwa tsakanin su kansa matasa da ma kuma raba kawunan al'umma
alamin ciro ma karma ta karshe a kwanakin bayan an yi ta amfani da wannan kafin sada zumunta cewar shugaban kasa zai shugaban Muhammadu Buhari zai aure ministan harkokin wato jin kai Hajiya wato wai sunanta ne Hajiya Hali Sadiya Umar Faruk wanda kuma yazo bayana ba gaskiya bane menene illolin waɗannan abubuwan a cikin kalma ɗaya sannan kuma menene abin yi domin a shawo kan matsalar
illa ta farko ita ce yada jita-jita a cikin al'umma wanda zai iya haddasa koma mai na rudu da sauransu na biyu kuma illa ta biyu ita ce a dakile tunanin mutane ana hana mutane riskar abin da ya kamata su riska to dan haka mafita anan ita ce maimakon yan siyasa su rika kafa turaku ko kuma zaurika dan kawai a rika tattauna abin da ya shafe su me zai hana dan siyasa a yau yana majalisar dattawa ya kafa wasu matasa a can yankin sa cewar su zauna su tattaro masa matsalolin al'umma maimakon su rika yi masa hanshin shata
masu sauraro duka annan muka zo karshen wannan tattaunawa wanda a ciki kuka saurari alamin Chiroma wani matashi wanda yake gudanar da wato shafuka na matasa a yanar gizo wanda kuma jagora ne na dandalin burin zuciyata da kuma wato admin ne a shafin Exclusive Foundation wanda dukkanin su matasa ne sannan sai dan jarida Malam Aminu Dahiru wanda babban dan jarida ne kuma ƙwararren ma'aikacin gidan talabijin a nan babban birnin tarayya Abuja a majalisun su duka Hassan Maina kai nake salamu alaikum daga nan birnin Abuja mu zama lafiya to ya
ake dan abu me ya faru wallahi shugaban ni fitina rabana yayyo ku rabana yayyo mu gaga
To masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da shirin yau da gobe daga nan birnin Washington DC kuma a yau muna tattaunawa ne akan mayar da matasa yan banga a shafukan sada zumunta da ake zargin wasu 'yan siyasa da yi To a cewar wani masani dai, rashin wayewa ne kawai ke sa ake amfani da kafofin sada zumunci wajen cin zarafin mutane. Ga hirar da abokiyar aikin mu Aisha Ma'azu ta yi da shi.
Gaskiya wannan abun ne wanda abun Allah wadai, abun kuma da kamata yi dukkan dan siyasa ba dan siyasa ba amma duk dan kasa na gari ya yaki irin wannan abubuwan da ake yi. Saboda yanzu an koma ana amfani da kafafen zamani, ana cima mutane mutunci, ana yin batanci, ana yin abubuwan da duk waɗanda al'adunmu da addinin wani yadda da su ba. So wannan ba ci gaba ne, inda aka ci gaba ake siyasa waɗannan gurare ne waɗanda ake tallata mana ba, ba a yi batanci da abokin takara ba. To amma yanzu saboda rashin wayewa a nan Najeriya ma watanni da suka gabata an zo ana yin shugaban kasa da Muhammadu Buhari irin wannan abu. Hadda aure aka hada aka yi komai, hadda rana aka sa. Kowa waɗansu 'yan Najeriya waɗanda ba su da suke sauraron rediyo ko suke kallon social media duk sun yarda da cewa Buhari zai yi amarya, wanda wannan abun ya kawo abun da hatta family ma ya zama cewa abun ya zama abun tonan asiri kuma abun da bai kamata ba. Ba san mutum sai wannan kai magana. To kin ga waɗannan abubuwan nan a inda aka ci gaba ana amfani da su ne wajen tallata manufa, ba kankanci ba kuma wulakanci ga wani ba. To ina ganin abun ne wanda ya kamata ku yaka mu duka, kuma ku yan jarida kuna da babbar rawa da za ku taka game da irin waɗannan abubuwan. Wayar mu mutane da kai san da cewa waɗannan abubuwan an yi su ne saboda amfaninsu, saboda a gina musu abubuwan da ya zama cewa ba su sani ba. To irin waɗannan abubuwan da kawai su ne ya kamata a yi.
Kai ɗan siyasa ne kuma kai ma kana mu'amala da kafafen sada zumunta.
Muna amfani da shi wurin tura ma magoya baya sako da kuma mu tallata ko mu yada manufarmu ko mu gaya musu abinda muke son mu tallata manufa ba wajen batanci ba. To inda ake samun matsaloli kenan. To mutanenmu saboda rashin karatu da kuma rashin sanin amfanin abubuwan da kuma waɗansu ɓatagarin 'yan siyasa sun zo saboda sun fi kila Mr. A ya fi su ainihin cancanta da waɗansu abubuwa. To yaya za a yi su samu galaba a kansa shi ne sai su ne batanci.
To kafafen sada zumunta dai a zamanin yanzu ya zama dole a yi mu'amala da su domin kusan siyasar ma ba za a kauce wa amfani da kafafen sada zumunta ba. To ta yaya kake gani ku 'yan siyasa za ku wayar wa matasa da magoya bayan ku kai domin sanin yadda ya kamata su amfani da kafafen sada zumunta da kuma abokan tafiyarku na siyasa?
Eto watan waɗannan abubuwan nan gaba ɗaya kamar yadda kika fara shimfiɗar ainihin bayanin ne, ga ada ana amfani da matasa ana banda siyasa suna ɗaukan mukami da gari. To yanzu an dawo a ilmance. So abu ne wanda yake cewa kin san a kowane lokaci ba za a rasa samun kwara gurbi ba. Amma ni abin da nake gani wani da ya kamata a yi, saboda wannan abin ni a matsayina na ɗan siyasa ba zan iya gyara shi ba, saboda duk gyaran da zan yi ni ga abin da nake yi ina yi ne yadda kowa zai fahimci ga yadda abin yake kuma ga yadda za mu yi. To amma in ba gwamnatoci suka shigo ciki ba, aka samu doka mai kyau wanda ba ma game da siyasa ba, wani ma kawai gaba yana sa mutum ya bata ma suna. So a kawo doka ce mai kyau waɗannan gwamnati ke kamata su shigo cikin waɗannan abubuwan. To amma wannan kuma ba su yi shi da hikima ba, saboda ya za a yi a ce ga mutumin da zai yi fyaɗe an yi shiru ba a ce mai komai ba, sannan wanda ya yi batanci a ce za a yi mai hukuncin abin nan na hukuncin kisa. Kenan ita gwamnati abin da aka santa da shi tana da hangen nesa kuma ta san me ya kamata a yi. Ba yanzu idan aka zo da hukunci mai tsauri mutum ma akan wannan abin ana iya dakatar da shi a fayyafance.
So da yawa za ka ga waɗannan kalamai ko kuma irin bangar da ake yi a ta kafafen sada zumunta yakan haifar da fitintunu a cikin gari. Kaga dai ba a ɗau makami ba. Amma abin da aka yi kuma ya yi silar wata fitinar. Me ne mafita?
Mafita shi ne a wayar da mutane da kai kuma su san da cewa ita wannan siyasar nan ba gaba ba ce. Siyasa ana yin ta ne saboda a kawo ci gaba ga al'umma. Su kuma waɗannan kafafen sada zumunta wanda na sadarwa da suka shigo na sauki na yadda yanzu aka ce kaje gari
ka shiga jirgin ruwa ka ketara daga can sai ka hauja ki ka je wani guri kana daga gidanka sai ka tunnata manufanka su waɗannan abubuwa sauki ne muka samu a rayuwa to amma mutane suna amfani da shi saboda su yi ɓatanci kuma su yi wani abu ba za a taɓa rasa irin waɗanda za su yi waɗannan abubuwan ba shi ne na gaya miki the destiny abinda kawai za a yi shine a samu gwamnati wacce take da gaske ne za ta yi regulation din waɗannan abubuwan nan a kawo waɗansu penalties waɗanda za a sa idan mutum ya yi haka saboda in ba gwamnati ba babu wanda zai yi cewa yau zai iya kawo wani abin da zai kawo na change saboda duk abin da za ka yi sai gwamnati ta shigo ciki
to kana ganin gwamnati ce kawai za ta yi su ƴan siyasar ba su da haƙƙi da yara ta yi a wuyansu na faɗakar da magoya bayansu musamman ma matasa da suke amfani ni da su kuma matasan ta yaya za a yi su fahimci cewa wannan abin da suke yi ga fa manufar waɗanda suke sa su yin wannan abin banga ne ake sa su don wani zaka gaje ce ai ba aiki nake yi ba banga siyasa nake ba ana biya na kudi a ƙarshen wata domin kuma kudin kudade ake ajiyewa kowanne wata a biya mutum
saboda wannan abin da yake ba
wato yaje yi batanci a kafafun sada zumunta
shine na gaya miki wannan abin nan gwamnati waɗannan matasan nan ba su da aiki
za ta iya daukan nauyin wannan abu babu haƙƙi da yara ta a wuyan ƴan siyasa kungiyoyi masu zaman kansu da dai makamantan
haƙƙi da yara ta ba magadan siyasa ba na gaya miki gan dan kasa na da bai kamata kai batunci ga wani dan uwan ka ba so don haka yanzu waɗannan matasan da kike gani ana biyan su kuɗi sannan kuma haya ake ɗaukar su wato ita wannan fifan yi da cewa a nan kasashen wuraren mu abubuwan ya yi muni sosai dalili saboda su matasan an riga an sa su cikin wani kaso za a ce a wannan prison ainihin me ake ce mene financial prison wanda da gaba ɗaya ai da kuɗi ne ake amfani ki ga da wani kini ko kuɗi ne ake bayarwa ai waɗannan abubuwan nan matasan nan ba su da aiki yanzu nan idan yanzu gwamnati za ta samu ayi rokon abubuwa ta ba matasan nan wai zai jira ya ce wai yana zo ne a sashi watanci to kin ga wannan abun za a iya komin din shi wanda cike wa cikin society community mutane kowa na abun da zai yi kenan daga an yi wani abu kaɗan wannan dai da kyawu kowa zai fito ya yi magana kowa zai yi tar da shi to kin ga za a samu sauki amma tun da waɗannan shugabannin namu sun riga sun samu wani prison na talauci saboda a kullum suna amfani ne da arziki da duk yadda suka fata da suke da su sa matasa su yi abin da bai kamata ba na ce su waɗannan iyayen na ɗaya abubuwan da waɗannan manyan mutanen suka samu damar da suka samu wanda shugabannin na da suka bayar na yanzu ba su bayar ba so shin da sun riga wata idan ba talauci ne wata wannan abin da ba talauci ne wata idan ba talauci aka yi maganinsa ba waɗannan abin ba a yi maganinsu kuɗi ake bayarwa so waɗanda ba su da aiki ne na ka ba su kuɗi ne ba za su yi ba so shin da babban matsalar da aka samu na wannan abin shi ne talauci matasa ba su da aiki ne amma yau idan aka yi karɓi ɗan ayyuka mutum yana ganin zai tashi ya fita ya je aiki in wata ya ƙara yana rabon da zai aimi wallahi ba zai shiga cikin irin waɗannan abubuwan ba.
Yaya kake kallon al'amura nan gaba wani hanyar da kake yi nan gaba
ni abinda nake duba wannan abinda kike gani komai yana da lokaci saboda su waɗannan ƴan siyasa manyan da suke ba matasa kuɗi akwai lokacin da zai yi waɗanda matasa za su dawo su koma suna yaƙar su su wannan lokacin ne kawai zai sa wannan abin ya tsaya sannan lokacin da Allah ya wayar mu matasa da kai cewa wannan dan majalisa wannan sanata wannan gwamna ko shugaban kasar nan mu ma za mu iri kuma ni babban matsala ta abinda kullum nake gaya wa matasa nake gaya musu cewa yanzu ko matsalar da muke samu shine yanzu a gida a mahaifi idan mahaifin ku na nan akwai shekarun da zai kai waɗanda bai lura gidan nan ku za a ban ma so me yasa ba za mu iya zuwa ba mu shiga mu cewa mu ma za mu iya waɗannan abubuwan nan mutanen san cewa karfinmu ya kawo watan babban matsalar ne irin na gaya miki talauci wallahi da mun da waɗannan magabata suka samu idan da environment ɗin da ke nan yanzu na talauci da wahala ba za su samu wannan damar ba saboda ko karatu idan akwai wahala da yunwa ba za ka iya shi ba to don haka waɗannan abubuwan nan na gaya miki cewa talauci idan aka yaƙe shi to komai zai yi sauki amma idan ba a yaƙe wani zai iya haƙuri saboda bai da haƙuri bai da wani kuma in yadda an ce ga waɗansu ne makudan kuɗin da za a bashi wallahi duk yadda yake wannan abun zai iya jan hankalin saboda waɗansu kuraren to sai an kawo dokoki da ƙa'idodi an sa sannan za mu samu sauki waɗannan abubuwan nan sannan kuma ni ina fata ina addu'a Allah ya sa matasa kansu ya waye su san da cewa abubuwan nan da ake yi gaba ɗaya saboda su, kuma su san da cewa idan ba su suka zo ba suka ce a'a. Saboda matashi yanzu idan zaka zagi baban wani babanka ne ka zaga, idan zaka zagi yayan wani yayanka ne ka zaga, waɗannan tsofaffin sun riga sun gama nasu lokacin. Waɗannan mutanen nan ba su idan da za su zo ne suna farfaganda ni zan gina makaranta kaza wuri kaza wani a'a ba kai ne gina kaza wuri na gina wannan it's a very good argument.
To masha Allah, wato a kafafin sada zumunta mun wato kafa shafin mu na Facebook mun kafe tambaya da take cewa yanzu kafafin sada zumunta sun sauye yadda ake tafi da al'amuran siyasa musamman ma game da bangar siyasa. A ganin ku ta yaya amhana amfani da kafafin sada zumunta wajen yada bangar siyasa? To kuma mutane sun amsa Madina. To da farko dai ga kaɗan daga cikin amsoshin da wasu suka amsa mana. Ko za ki fara mana na farko?
To na farko dai Yakubu mai Bauchi Rishi yace gaskiya matakin hana ya wato yada bangar siyasa a kafafin sada zumunta abu ne mai matukar tasiri sosai duba da yadda al'amarin siyasa ke dada tabarbarewa. Fatan mu Allah ya kawo mana mafita. To amin.
To sai kuma Abubakar Ladan Fage shi kuma cewa hanawa ba shi bane mafita, kamata yi a rufe shafukan da yake alaka da irin waɗannan.
Haka. Shi kuma Salihu Isa Fana Kebi yace wato da na Mairo Umar Makera su biyu kenan suka ce salam yau da gobe. Hanya dai guda ce duk wanda aka samu ya yada wata magana ko bangar siyasa a kafafen yada labarai wato internet ko Facebook sai a hukunta shi tare da bulala ko da 100 ne da kuma tarar kuɗi na naira 50. Ina ganin yin hakan zai kawo ƙarshen lamari da wuri-wuri wato a mishi bulala.
Wato bulala ma.
To gaskiya.
Ina ji ya faɗa ne da ai dariya. To sai kuma injiniya Jamil Abubakar Tola ya ce zan yi wuya a ce an hana amfani da kafafen sada zumunta wajen yada bangar siyasa kwarai ko zai yi wahala. Shi sa muke tattauna domin a samu mafitar hanyar da za a bi a fitar da kai daga.
Amma ni kuma ganin nike ba zai wahala ba.
Eto.
In dai aka natsu aka bi hanyoyin da ya kamata a ce an fito da gashi yadda ya kamata a dinga tsarin abu ka gane magana.
Haka ne, amma kuma kin san irin wannan wato a saka wata doka ko kuma a saka wani umarni yana da zai ci karo da wani abu.
To amma
karan da zai ci shi ne akwai wani abu da ake cewa freedom of speech.
To amma ba shi sai ake ku ce kan wannan kudurin doka da aka ce za a akai ku an sa hannu akai mana ma manta wannan
ba a sa ba ana ta dai sai ku ce akan ta wato dokar
social media.
To ai ita ma wannan tara alaka da wannan bangar siyasa da ake a kan hukan sadarwa.
To shi kuma Babaye Gambo da Magaram Niger yace dole sai hukumomi sun sanya ido akan kafafen sada zumuntar ta hanyar bin diddigin yadda al'umma ke tafiyar da kafafen.
To kaɗan daga ciki kenan duk da yake dai cewar mun yi wato muna son mu abinda ake nufi da bangar siyasa shine mutum ya je ɗauko mutane ya saka su a kan maimakon ya ɗauki adduna da sanduna ya ba su tafi tituna suna bugun mutane suna sara. To ya koma kan ya samu matasa
ya abu ɗaya ne kenan ai
kwarai
abu ɗaya ne.
To wannan dai ba zai ji maka ciwo wato a zahiri ba amma dai zai ɓata suna ko kuma ɓata tarbiyya ko kuma ɓata tarbiyyar ma zai ɓata suna kwarai da gaske.
Bari in baka wani labari akan Twitter, kana Twitter?
Kwarai kuwa.
Akwai kwanakin baya wasu matasa a shafin sada zumunta sai kaga idan wasu mutane suka yi magana waɗanda ba ɗan bangaren su ba waɗanda ba siyasa su suke yi ba sai kaga sun musu ca lokaci daya. To daga baya nake jin labarin cewa waye ashe ashe ana ba su kuɗi ne su yi wannan so misali kan
irin abubuwan da ana yi ke magana kwarai kwarai da gaske.
Allah ya kawo mana mafita.
To amin ya rabbi.
To masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel wato wanda ya taimaka mana wato wanda ya taimaka min da gabatar da shirin da Mr. Daniel Brown wanda ya bada umarnin shirin da kuma injiniyan mu na yau Mr. Dan. Ni Madina Dahiru Mai Shanu daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma gobe cikin ikon Allah ku huta lafiya.
Suwa sai ake da sayarwa amma a yanzu kuwa.